أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سُسر رمّ تكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدافع سن شو ترى دكتور تجمعني سب شر النافذة رحمة شر ديك باب قدام دوم هيكور تنبيه يوكو. وإن لك شافي أديني دراي وازوا جمال دوم سب مفتاح. كمان أي كمان الدرس أبغى نتنبيه تجمعنا نشليني. Tayan aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lamar waya 0703 36 0415 55, ko kuma cikin adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tayo da muna asabar ne 16 ga watan Rabiul Tsani na shekara ta 1446 bayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 19 ga watan Oktoba na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle MOOM, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sajjara Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kallon. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna jajantawa yan uwa, musamman mutanen majiya da jihar Jigawa gaba daya, sauran yan uwa musulmi duka bisa rashin rayuka da aka samu a sanadiyar fashewar wa babban motar tanki da ke dauke da man fetur, wanda ya sanadiyar rasa rayuka masu dimbin yawa, sannan kuma wasu da dama suka samu raunuka wanda suna asibiti. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, waɗanda suka mutu Allah ya gafarta musu, ya jiƙa musu da rahama sa ƙarshen wahalar su kenan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƴan uwansu dangana da haƙuri, waɗanda suke marasa lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Muna kuma addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye faruwar irin wannan abu a nan gaba. Sannan muna kira ga hukumomi waɗanda abun ya shafa, lalle ya kamata mun ce ya wajaba a tashi a ɗauki wani mataki na kaucewar maimaituwar irin waɗannan hatsarra masu munin gaske wanda suke tafiya da rayukan mutane da yawa a dangankanin lokaci, su saka da dama kuma cikin wani yanayi na rashin lafiya da jin jiki. Lalle ya kamata a ɗauki dukkan wasu matakai wanda za su kawo raguwar hatsarurruka a kan titinanmu. Kuma daga cikin manyan abubuwa waɗanda suke sababa hatsarurruka a hanyoyinmu, akwai lalacewar hanyoyin su kansu. Yawancin hatsarurruka suna faruwa ne saboda lalacewar hanyoyi, ramuka da hanyoyi suka samu, wanda ya sa direbobi na ƙananan motoci da manyan motoci ake talayi a kan titi don ƙoƙarin kaucewa rami. To wajen ƙoƙarin kaucewa rami, wannan ya yi layi, wancan ya yi layi, sai a zo a haɗu, wanda yawanci irin wannan ci take faruwa. Babban mota yana gudun kare shiga wani rami, mota ta faɗi. Ƙaramin mota shi kuma yana gudun shi ma kare ya je faɗi ko kuma sa ya tafi shi. Saboda haka sai ka ga wancan ya taho, wannan ya taho, titi ne da ban guda ɗaya, falon ɗaya a kansa kowa yake tafiya. Saboda haka wannan ya taho ya ga rami gabansa, ya ce zai kauce wa ramin. Saboda haka ya kada kansa tiyarinsa, shi kuma daidai da wancan, shi kuma ya zo a zo a yi taho mu gama, daga nan kuma a samu mummunan hatsari da za a rasa rayuka masu yawa. Shi ka ga tushen farko na kawo gyara shi ne a yi ƙoƙari a rika gyara titina, a daina barin titina da ramuka. Abin takaici wani lokaci a yanayin gyaran ma sai kaga an zo an yi rami, an faffashe titi, an tafi an bar shi sati ɗaya, sati biyu, ba a zo an cike shi ba. Kafin a zo a cike shi ɗin kuma, a lokacin kuma haɗarurruka su ta faruwa, kamar ba rayuka ne suke mutuwa ba. kamar ba dan adam ne yake rasa ransa a gurin ba, kamar ba dan adam ne yake jin jiki a wajen ba, banda asarar dukiya da za a yi. To lalle wajibi ne akan hukuma in ana son raguwar waɗannan hatsarurruka a gyara tituna. Wannan shine abu na farko kafin a yi maganar sanya dokoki akan direbobi masu tuki, ko mun dokar da zaka sa akan direba mai tuki, wannan ramukan suna nan, to hadarin yana nan. In ma bai kauce masa ba yana iya fadawa cikin sa, wato mota ta samu matsala ko ta fashe ta je ta fadi. Saboda haka muna kira zuwa ga hukumomi waɗanda abin ya shafa, lalle su yi abin da ya dace domin ceton rayukan al'umma. Irin waɗannan suna ta faruwa ko yaushe, ana kuma ta jin faruwarsu yau an ce a can, gobe an ji a can, amma kuma kullum abu ɗaya ake ta maimaitawa. Saboda haka gyaran wannan abu shi ne gyaran titunanmu, a gyara tituna ya so kuma a ɗauki matakai na tsayawa a kiyaye dokoki na tuki akan hanya, na sifiri akan hanya. To wannan ne zai kawo sauƙin faruwar waɗannan abubuwa. Muna fatan waɗanda abin ya shafa za su tashi sai abin da ya dace, kuma muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya kiyaye faruwar irin wannan nan gaba a ko'ina a faɗin Najeriya gaba ɗaya. Abu na biyu shine bayanin da za mu yi a wannan shimfiɗa. Za mu yi magana akan abin da ya shafi ɗan adam da abin da yake sawa ya miƙe ya zama mutum cikakke, ko ya lalace ya zama mara gurbi. Babban abin da yake sa mutum ya miƙe ya zama ɗan adam na ƙwarai, ɗan adam mai amfani, ɗan adam wanda rayuwarsa za ta amfanar da shi, ta amfanar da al'umma, shi ne wanda zuciyarsa ta gyaru. Ita zuciya ita ce na'urar da gyaruwarta shi ne gyaruwar ɗan adam, lalacewarta shi ne lalacewar ɗan adam. Idan zuciya ta gyaru a jikin ɗan adam, to komai na ɗan adam zai yi kyau, ɗabi'unsa za su yi kyau, mu'amalarsa za su yi kyau, komai nashi in ya shige zai yi mai kyau. Saboda zuciyarsa tana da kyau. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي المال. أتكين جكي أقوى تتوكا إذا تجارو دكا جكي يا جارو إذا كما تباتي فدكا جكي يا باتي. النبي يتيك وصورة على إتتين روشيا صورة كجارو أدن أدم تيدا دي زبا مي أمفاني مي أمفاني ككنسا مي أمفاني كمتاني أموانسا mai amfani a rayuwarsa, kuma sannan rayuwarsa ta gaba ta lahira ta yi kyau, shi ne wanda zuciyarsa ta gyaru. Zuciya ba za ta gyaru ba sai da abu uku. Abu na farko, ta san mahaliccinta, ta tsaya da bauta masa shi kadai da kaucewa bauta wani ba shi ba. Abu na biyu, fifita abinda mahaliccinta yake so akan abin da ita take so. Abu na uku, ta girmama umarni da hani na mahaliccinta. Waɗannan abubuwa guda uku su suke gyara zuciya. Idan aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku, to zuciya ta lalace. Idan zuciya ta lalace, rayuwar ɗan adam ta lalace, ta gurbace, ba ta yi amfani ba. Abu na farko, ɗan adam ya san Ubangijinsa, ya tsaya da bautarsa shi kaɗai ba tare da wani ba, ba tare da ya haɗa wani da shi ba. Bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai bayan an san shi haƙƙi ne da ke kan kowane bawa, kowane mahaluki. Kowane mahaluki ya tsaya ya bautawa Allah subhanahu wataala, kada ya bautawa wani ba Allah ba, kada ya bautawa wani mala'ika, kada ya bautawa wani manzo, kada ya bautawa wani salihin wali, kada ya bautawa duwatsu ko rana ko ruwa ko wata ko taurari. Zaman Allah kadai zai tsantsanta da bautarsa. Wannan zai biyo bayan sanin wane ne Allah subhanahu wataala, da sanin sunayensa, da sanin sifofinsa, da kuma sanin haƙoƙinsa na bauta. Ya cika zuciyarsa da san Allah subhanahu wataala, ya cika zuciyarsa da tawakkali da dogaro ga Allah subhanahu wataala, ya cika zuciyarsa da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ya cika zuciyarsa da ambaton Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci, ya cika zuciyarsa da tsoron Allah, ya cika zuciyarsa da kyakkyawan fata a gurin Allah subhanahu wata'ala. Yayin da bawa zuciyarsa ta cike da waɗannan ma'anoni da waɗannan sifofi, babu shakka wannan zuciya za ta samu nagarta, za ta samu wato gyaruwa, za ta samu gyaruwa wanda zai bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai, ya tsantsanta shi da bauta wanda shine ma'anar la ilaha illallah, wanda shine jigo na farko da annabawa suka yi tafafutuka a kansa. Babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan kasa face farkon da'awarsa shine ana ibudullaha wajtanibut tagut, ku bautawa Allah ku nisanci duk wani abin bautawa ba Allah ba. Wannan shine jigon da duka annabawa suka yi ittifaki a kansa, duk da'awar annabawa akan wannan jigo ta kafu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, Allah ce ba wani manzo da muka aiko gabanin ka face muna masa wahayi da cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni, don haka ku bauta mu. Haka duka annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam da shi ne farkon manzanni da Allah ya aiko har zuwa kan fiyayyen halitta cika bakin annabawa manzo sallallahu alaihi wasallama, duk abin da suka zo da shi shine ana ibudullaha wajtanibut tagut, ku bautawa Allah shi kadai ku nisanci abin da ake bautawa ba shi ba. Wannan ita ce kalmar la ilaha illallah, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. To wajibi ne ga bawa ya san wane ne Allah, ya san haƙoƙin Allah, ya san sunayensa da sifofinsa, ya tsarkake shi da bauta, kada ya haɗa wani da shi cikin bauta. Wannan shine haƙƙin farko kuma mafi girman haƙƙi da yake kan kowane musulmi, sanin Allah da bauta masa shi kadai, da tsantsanta bauta gare shi, da kaucewa bauta ma wani ba shi ba. Babu wata cutar da ta kai bawa ya haɗa Allah da wani a cikin zuciyarsa ko a cikin ayyukansa. Babu cutar da ta kai bawa ya yi shirka da Allah, ya sanya wani kiri da Allah subhanahu wataala, bayan shi ya halicce shi, ya halicci waɗanda suke gabaninsa, ya halitta masa dukkan wani abin da yake morewa na rayuwa. Allah ce ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi addadan wa antum ta'lamun. Allah ce ya ku mutane, ku bauta wa Allah wanda ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa. Shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa, ya sanya muku sama ta zama muku gini rifi, sannan ya saukar da ruwa daga sama, ya fitar muku da ƴaƴan wato ƴaƴan itatuwa dan su zama arziki gare ku. Allah ce to dan haka kakku sawa Allah kishiya, kakku sawa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani, saboda shi yayi halitta shi kadai ya cancanta bauta masa, wanda bai yi halitta ba bai cancanci bauta ba. Allah ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkaru, yanzu wanda yayi halitta da wanda bai halitta ba za su zama daidai? A bauta ma a wanda bai iya yin halitta ba da wanda shi yayi halitta, Allah ce ba za su zama daidai ba. Saboda babu wani abu da zai lalata zuciyar bawa irin ka hada Allah da wani a cikin ibadarka, ka hada Allah da wani wajen dogaro, ka hada Allah da wani wajen kira da neman taimakon da Allah kadai yake iya yinsa. Babu shakka duk wanda yayi wannan yayi shirka da Allah, wanda kuma yayi shirka da Allah to wanda ya bace bata mai nisa, bata mai girman gaske. Allah subhanahu wataala ya ce mai yushrik billah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ce Allah baya gafarta a hada wani da shi, baya yin gafara a hada wani da shi, amma yana gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama. Allah ce duk wanda ya shirka da Allah to babu shakka ya bata mai nisa. Haka nan Ubangiji a dai cikin wannan sura ta Nisa ya sake cewa a wani wuri, إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله يجي الله بايا غافرت أي شركة لشي أما أنا غافرت ليه فإن بكي شركة بقى وندي قداما الله يجي دو وندي هذا الله لشي تباب شكا يا زودك آجي يا كاجي وني ليفي بيقل من قسكي وبنجي سبحانه وتعالى نجا حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ألا إنه من يشرك بالله كسني للي حنفاء لله غير مشركين به وزمو وأنك كي ما سكوتي وبرنا دان الله سنبا ما سهد أشد ونبا غير مشركين به ما سهد أشد ونبا ومن يشرك بالله ألا تيوانني هذا ألا دواني فكأنما خر من السماء توكمر واني لكتوني لك سماء فتخطفه الطير سنسى يسف هوتيش سيقل قلاشي أو تهوي به الريح في مكان سحيق وكما إسكا تجيف عشتك ونولي من الزرف انقسكي يرغرغ جيها لك وانا آية تنانونا من التشوادك وتمنى يكي شركة ألا بيتوبة با to wannan mutun halakakke ne la mahala babu wani abu da zai cito shi daga halaka sai tuba da barin shirka saboda me Allah ya kwatance da abin da kai a tunaninka da dan adam ka san duk wanda haka ta faru daga shi to ya gama halaka babu wani abu da zai iya cito ba ikon Allah ba ce fa ka anna ma kharra min as-sama kaba mutuma da zai rikito daga kololuwar samaniya kafin ya zo kasa fa takhtafu at-tayru sun tsaye su fauce shi su ya galgala shi wani tsuntsun ya fauce ya tsinke masa hannu wani ya tsinke daya hannu wani ya tsinke kafa daya wani ya tsinke wani ya cire kai wani ya kwashe in hanji to kaga ya bayyana yadda za a yi wanda ya tashi yayi rai ba zai yi ba mustahil to haka nan aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi kamar bayan ya sun tumo daga kololuwar samaniya kuma ya wuce wata rijiya mai zurfi saboda ka san zai ragargaje ya rugurguje ya kakkare kare wanda ba zai tashi ba to ubangiji yayi wannan kwatancen da ka fahimci munin shirka da Allah subhanahu wataala hada Allah da wani daukan wani haƙƙi ka ba wa wani ba Allah ba haƙƙin ubangiji na bauta duk abin da sunan shi bautar Allah kai shi ga wani ba Allah ba to babu shakka ka shiga cikin wannan sifa ta wanda ya shirka da Allah wanda ya shirka da Allah ba shi ba aljanna Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wanda duk yayi shirka da Allah to hakika Allah ya haramta masa aljanna kuma makomarsa wuta az-zalimai ba su da mataimaka a wurin Allah ba waɗanda za su iya taimakon su su kwace su daga azabar Allah saboda shirka mummunan abu ce shirka mummunan abu ne dukkan wani abin da Allah kadai yake iya yin sa ba a neman sa wani ba Allah ba ko bai rai ko mutunci ba a neman wani ba Allah ba Allah subhanahu wataala yayi Allah wadarai da halin mushrikai wadanda suka dauki ababan bautar su cewa suna da kusanci ne da Allah shi yasa suke kai musu bukatu suna neman su taimaka musu cikin bukatunsu dan suna da kusanci da Allah ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suna bauta musu suna cewa muna yin haka ne dan su kusantar da mu ga Allah don suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata su kuma waɗannan gumaka wato kamar alama ce ta waɗancan mala'iku da muke bautawa dan haka mala'iku muke bautawa su kuma mala'iku ƴaƴan Allah ne suna da kusanci da shi dan haka wannan ita ce ta sasu bautar wannan Allah Allah ya gaya musu cewa babu bata kamar wanda zai rika kiran wani ba Allah ba yana neman taimakon sa akan abinda Allah ne kadai yake yin sa abinda Allah shi yake ba da shi shi yake hana shi tun yaje yana roƙon wani ya ba shi arziki yana wani roƙon wani ya ba shi lafiya ba Allah ba yana roƙon wani ya bashi ƴaƴa ba Allah ba yana roƙon wani ya bashi ɗaukaka ba Allah ba Allah subhanahu wataala dai shi yake bada wannan innal izzata lillahi jami'a daukaka duka ta Allah ce yaitu izzu man tasha wa tuzillu man tasha Allah kai kake daukaka wanda kaga dama ka kaskanta wanda kaga dama haka nan arziki a hannunsa yake shi kadai babu mai azartawa sai shi innallahu huwar razzaqu zul quwwatil matin Allah shine mai bada arziki kuma shine yake da karfi mai tsanani don haka Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa in ya bayar babu wanda sai ya hana in ya hana kuma babu wanda sai ya bayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yana cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd ya Allah babu mai hana abinda ka bayar babu mai bayar da abinda ka hana kuma duk wani mai ji da wadata a gurin Allah wadata sa ba za ta amfane shi da komai ba yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir haka Allah ya kira kansa yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama yana kuma kuntata masa ga wanda ya ga dama don haka duk wanda zai daga hannu yana roƙon wani annabi Allah ne ko mala'ikan Allah ne ko wani wali ne ko wani shehi ne akan ya azurta shi akan ya kawo masa dauki to babu shakka wannan yana daukan haƙƙin Allah ne yana bama wani ba Allah ba kuma ya shiga karkashin waɗancan ayoyi da Allah subhanahu wataala ya ce ba zai gafarta wa mai shirka ba wanda ya shirka ya bata mai nisa ya shiga cikin fadar Allah subhanahu wataala cewa duk mai shirka Allah ya haramta masa aljanna ya shiga cikin ayat da tace duk wanda yake shirka kamar ya suntumo daga sama ne tsuntsaye sun yi fata-fata da shi ko ya fada cikin wani rami mai zurfi yayi rugurugu saboda haka shirka da Allah mugunan abu Allah yana cewa man adallu bimman yad'u min dunillah bal la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi 'ibadatihim kafirin Allah ce shin akwai batacci ba akwai batacci kamar wanda zai rika kiran wanda ba zai ansa masa kiran nan nashi ba har a kiyama ta tashi ba batacci da yake wanda inji Allah wa man adallu bimman yad'u min dunillah bal la yastajibu lahu ila yawmil qiyama akwai batacciyar da yake wanda zai rika kiran wanda ba Allah ba wanda ba zai ansa masa kiran sa ba har a kiyama ta tashi wa hum 'an du'a'ihim ghafilun kiran su ma da suke su ba su san suna yi ba ba su san suna yi ba Allah ya ce wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a duk sanda Allah ya tace mutane kuma a ranar gobe kiyama waɗannan da suka rika bautawa za su zama musu makiya sai su ba su san da bautar su ba mu ba mu san da sun bauta mana ba ba mu umarce su da su bauta mana ba wa kanu bi ibadati kafiri za su bijire wa ibadar da suka yi sai ba su san da ita ba ba su san da ita ba saboda haka ba a kiran wani ba Allah ba Allah shi kadai ake kira a nemi taimakon sa a nemi agajin sa sai lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunillah wa yad'u min dunillahi illa kabasita kaffayhi ila al-ma'i yablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal Allah ce lahu da'watul haqq wa Allah shi ke da wato kira na gaskiya kira shi ya ansa kiran wanda ya kira shi shi yake da wannan walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahu bi shay wadanda suke kira ba Allah ba ba za su iya ansa musu da komai ba illa kabasita kaffayhi ila alma sai kamar wanda zai shimfida tafin hannunsa ne a ruwa ya dora tafin hannunsa akan rijiya yana jiran wai ruwan ya taso ya shiga bakin sa yace wa ma huwa bi balighi wanda ruwa ba zai isa so gare shi ba kuma du'aul kafirina illa fi dhalal addu'ar kafirai ba a cikin bata kawai take saboda haka Allah subhanahu wataala shi kadai ake roƙo shi ake tsantsanta roƙo gare shi shi ake tsayawa a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu addu'o'i da dama a cikin rayuwarsa ya nuna mana a kowane al'amari in ya taso wani irin addu'a za mu yi mu roki Allah subhanahu wataala mu roki Allah subhanahu wataala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ku kira Allah da sunansa Allah ko kira shi da sunansa ar-rahman duk wanda ku kira wa yana da kyawawan sunaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da waɗannan sunaye to ɗaya daga cikin abubuwan da yake lalata zuciya tace shirka ita ce mafi girma sannan sauran cututtukan zuciya wanda suke samunta ta lalace daga nan dan adam ya lalace hasada keta wato mummunan tunani mummunan zato ga Allah subhanahu wataala duk waɗannan cututtuka ne da suka kama zuciya idan suka yi kakatutu a cikin ta bawa bai kokarin wanke zuciyarsa daga waɗannan cututtuka ba za su lalata masa zuciya da zarar kuma zuciyarsa ta lalace to ya lalace shi ma kuma zai sake amfani ba a rayuwarsa ba zai amfanar ba zai amfani ba don haka wajibi ne idan muna son gyaruwa ko muna son Allah ya gyara mana to farkon abin da za mu gyara zukatan mu gyara zukatan mu da kadaita Allah da tauhidi gyara zukatan mu da nisantar dukkan wani abin da ke shirka ci wani abin da ya danganci hada Allah da wani cikin bauta wani abu da ya danganci daukar haƙin Allah a babu wani ba Allah ba Allah ya samu dace
to amin suma ne malalai saka da alkhairi to tabe mu tabbata ta zo daga wanda yake tambaya yake cewa malami ne matsayar addini akan yaro dan shekaru 13 da ya kashe abokinsa ta hanyar amfani da karfe
musulunci yana la'akari da balaga yayin da kafin hukunci ya haukan mutum yana la'akari da balaga ba shekaru ba dan yana magana shekaru 13 shi shekara 13 ba ita ce wato take nuna yaro ya balaga ba ko bai balaga ba ila ya balaga yana 13 musamman yaya mata suna balaga nuni kuma ba babaki ya samu yaro dan 13 ba namiji ya samu ya balaga domin abinda ake dubawa a balaga shine wato mafarki sai mafarki wani abu ya fita daga jikinsa ya fita shi ya ga alamar wannan ko kuma wato tsugowar gashi a marasa ko a hamatarsa duk waɗannan alamomi ne suke nuna balaga da zarar yaro ko yarinya aka samu ɗaya daga cikin wannan daga cikin alamomin mata akwai fitowar mama akwai abin da ya shafi al'ada ta wata to da zarar yaro ko yarinya aka fara samun waɗannan alamomi tare da su to shikenan sun balaga dukkan wani hukunci na shari'a ya rataye akan su su bi umarni na Allah subhanahu wataala su guje wa abin da ya hana sannan haƙoƙi na mutane duk za su rataye a wuyansu saboda haka in ɗan shekara 13 ya samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi mace ko namiji to wannan ya balaga saboda haka hukuncin da ake wa balaganye za a yi masa in ya zanto kuma ba a samu wannan tare da shi ba to wannan yaro ne ƙarami ba a yi masa hukunci irin wanda ake wa babba illa iyaka ana iya yi masa horo na irin wanda za a yi wa yaro kankararre ba za a ce ba za a hora shi ba za a iya masa horo ya kai shi wani wuri a ajiye shi ana ba shi tarbiyyar da zai dawo zama mutum na ƙwarai kai ya ɗore akan wannan mummunar ɗabi'a sannan kuma diya ta wannan mamaci tana kan al'aƙila wato danginsa waɗanda suke tare da shi su za a raba wannan diya a kansu a haɗa a biya wannan rai da aka kashe so a daina danganta balaga da shekara a musulunci ba a danganta balaga da shekaru ana danganta ta ne da samuwar alama daga cikin waɗannan alamomi.
Da sai wani shi kuma yake tambayar malam menene hukuncin wanda yake sallah amma kuma yana tofar da yawu ko kuma yin kaki na majina.
To ba a ce haramun ne mutum ya yi kaki ko ya tofar da yawu in yana sallah ba wani abin larura ta kan zo masa yanzu liman da yake sallah kakin zai iya zuwa masa ya shaƙe kuma dole sai ya fitar da majinar da take bakinsa don ya samu ya ci gaba da jan sallah haka nan babu shi ba yana karatu a cikin sallarsa wannan zai iya bujuro masa to abinda dai kawai aka hana a wancan lokacin masallatai ba su da shimfiɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa ba shimfiɗa a cikin rairayi ake sallah in an yi ruwa ma ga ya yi caɓi har sahabbai suna yin sujjada a cikin tabo inda zafi ne haka zai rere zai zafi sabai suna sujjada a cikin gwelayi suna saka gefan tufafin suna sujjada a kansa don kare wato kansu daga tsananin zafin rana ba ya da rufi wanda yake kare shi daga ruwa lokacin sayyidina Umar ne aka yi ma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam rufi wanda yake kare shi daga zafin rana da kuma ruwan sama amma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Abubakar duk babu wannan saboda haka a cikin wannan yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan ɗayan ku yayi kaki kada ya zuba kakin nashi a damansa ko a gabansa ya sa shi ya tofar da shi tsakankanin kafafuwansa ta yadda ba zai cutar da wanda yake damansa ko hagunsa ko gabansa ba a wancan lokaci kenan da duka yayi ne babu shimfiɗa amma yanzu kaga ba zai yi wace ka tofar da yawo a cikin masallaci ba saboda shimfiɗe yake yawon nan ba zai bace ba in an tofar da shi sai dole an zo an kawar da shi sabanin a wancan lokaci da ya faɗi ƙasa shikenan zai ƙasa za ta turbide shi to shi ma aka ce kai yayi abin da zai cutar da dadabansa ko hagunsa ko na gabansa ya tofar da shi tsakankanin kafafuwansa to kaga ba a hana ba to a yanzu kaga ana wanda ya san yana da larura irin wannan yana iya shiga da tushu a hannunsa ko hankici wanda zai rike a hannunsa a jihunsa ta yadda in abin ya taso ya sa a bakinsa ya fitar da abin da yake bakinsa ko yawo ko kaki so ba wai an hana yi ba ne gaba ɗaya a ce kakkai kaki don kana sallah ko in yawo ya zo kakkai fitar da shi don kana sallah illa iyaka kakkai abin da zai cutar da masallata wanda suke tare da kai ko ya cutar da masallaci da tsaftarsa saboda ka in abin ya kama ma ko gefen rigarka ne kana iya sawa ka tofa a ciki ko ka goge da gefen rigarka ya so daga baya ka je ka gyara rigarka tunda shi yawo da kaki duk ba da jasa ba ne ba da jasa ba ne bari a ce da jasa ta sami jikinka sai dai wani abu ne da wani zai yi kyankyami duk abin da zai za a yi kyankyaminsa bai kamata ka yi yadda za ka sa mutane cikin damuwa ba
da sai wannan shugaban da ya ke ce malam menene hukuncin wanda ake bin sabashin sallah bai biya ba kuma ya tashi ya yi kiyamun laili
to wannan a shari'ance ba haka ake yi ba wanda ake bi bashi na wata farilla to wajibi ne fara biyan farillar in ya so daga baya sai ya yi kiyamun laili din ko ya yi nafil fulu din Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi kudusi da ya rawaito daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya bima iftaradtuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu da na fi so ba kamar farilla da na dora masa saboda haka babu wani abin da Allah ya fi so irin bawa ya kusance shi da farilla da take ita ce farko mutumin da ake min shi bashi baya zuwa yana ta kyauta ga kuma masu bashi can suna neman shi zo biya su zai fara biyan waɗanda suke min sabashi ne sannan in ya yi rara kuma sai ya kyauta amma ga shi ana min shi bashi mutane suna tambaye shi ana ta bibiyarsa amma kuma a ji can yana ba wasu kyauta kaga wannan sakarci ya ƙare a tare da shi a shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadainullahi ahaqqu bil wafa bashin Allah shi ya fi cancanta a biya idan akwai bashin Allah a kanka idan ya zama akwai bashin mutane kana jin cewa wajibi ka biya su to bashin Allah shi ya fi cancanta a biya saboda haka ba daidai ba ne mutum ya ana bin shi farilla ya buge da nafila ko ta sallah ko na azumi ko na zakka ce a kansa bai yi ba amma kuma yana kira mutane da raba musu sadaka wanda duk ba daidai ba ne
sai ne shi kuma yake tambaya mala yake cewa auren ƙanwarsa ne ya rasu ya mutu kuma suna da 'ya'ya biyu mace da namiji ya ci yaran suna gabanta ita kuma suna gidansu har Allah ya sa ta ƙara aure ta bar yara a gaban mahaifiyarsu ya ce za ka mijin nata ya kai namijin ya kai shekara 6 macen kuma ta kai shekara 4 ya ce amma baban nasu ya ce zai kwashe yaran a gaban mahaifiyarta su kuma matsalar shi ne shi baya kasar yanzu ya tafi kasar Katar neman kuɗi shi ne mahaifiyarta su ce ta ba za ta ba da yaran ba da a ce iyayensa suna da rai ko kuma shi yana kasar shi ne za ta ba shi to shi ne ke tambayar malam ta yi haka ne don gudun ɓata tarbiyyar yaran menene maslaha akan wannan batun da yake faruwa
to dama ita a shari'ance ita mace ita take da ita ce mutafi cancanta wato uwa ita ce tafi cancanta ta kula da danta wanda yake karami har sai ta yi aure suka raure mijin ta cancanta ta kula da shi har sai ta yi aure idan ta yi aure to zai koma ne zuwa ga mahaifinsa ko wani daga cikin dangin mahaifinsa wato ubansa ko wani babbansa ko wani wansa ko kaninsa wanda zai kula da wannan yaro to amma duk da haka shari'a takan yi la'akari da maslahar yaro shi kansa da maslahar yaro shi kansa koda ya kasance uwa ce ta fi cancanta ta rike yaro bayan an yi rabuwa ko kuma bayan ta yi aure uba ya fi cancanta ya rike yaro to akan duba kuma wani abu na janibin maslaha yayin da aka fahimci cewa uwar in ita ce ya fi cancanta ta rike shi ba uwa ba ce da za ta iya kula da tarbiyyarsa da za ta iya renansa yadda ya dace to shari'a na iya kwacewa daga hannunta a ba da shi ga bangaren da za su kula da shi hakanan in uba ne ya fi cancanta ta rike yaro bayan uwa ta yi aure amma ka kula cewa uban nan bai damu da kula da ƴaƴansa ba bai damu da tarbiyyarsu ba wataƙila ma yana da wasu halaye marasa kyau da za su iya naso cikin tarbiyyar yaran ta bata su to wannan shari'a takan iya bar su a hannun uwarsu idan uwar ita ce ta fi zama maslaha ta rike su ko kuma wani daga cikin dangin uwar idan babu wani cikin dangin uba da zai iya rike su saboda haka irin wannan yanayi idan ya zanto shi uban baya nan kuma ba uwa ba uba kuma babu wani wanda aka kula cewa zai iya kula da maslahar yaran nan kula da iliminsu a sasa a makaranta kula da tarbiyyarsu ba a basu su tagararren baba idan babu wanda zai yi wannan to shikenan sai ya ci gaba da zama ta bangaren mahaifiyarsa in kuma a cikin dangin uban akwai waɗanda za su iya kula da yaran to ko da baya nan yana iya kai su a hannun waɗanda za su kula da su ko da ba iyayensa ba ne ya zama baffaninsa ne ko wasu yayyansa ne waɗanda zai iya ba su amana kuma su rike to shikenan sai a bar musu kasancewar baya gari ba zai zama hana a ba shi ƴaƴansa ba in akwai inda zai kai su amma in aka kula cewa zai bar su hannun da ba za su ko samu kulawa ba to ana duba maslahar yaro ba za a bari ya shiga hannun da zai zama ya lalace ba sai a dawo da uwa ɗanta ko kuma wato dangin uwa su ci gaba da kula da shi
to sai ne ke ta malam shi zai iya riki sanar sayar da doki da jaki ga masu hawa ko kuma daukan kaya sannan kuma ya ci gaba da amfani da kudin
na'am ai za iya sanar sayar da jaki ko doki ga waɗanda za su yi amfani da shi ta inda shari'a ta ce ai doki da jaki duk suna da amfani duk abu wanda yake mai amfani ne ana kasuwancin sa matukar shari'a ba ta hana ba Allah subhanahu wataala ya ce al-khayl wal-bighal wal-hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya halicci dawakai da jakuna da alfadarai Allah ya halicci dawakai da alfadarai da jakuna litarkabuha dan ku hau wa zina kuma ku kwalliya shi zaka hau doki ai kwalliya ai masa kwalliya ai hawa Allah ya ce to duk kuna wanda haka nan kuna dora wato musu kaya kamar jaki akai amfani da shi wajen daukan wasu kayayyaki to da za ku iya wannan to kaga in ya zato yana da amfani kuma amfani ne da shari'a ta yadda da shi to ya halatta ta yi kasuwancinsa a sayar da doki bari ya sayi doki daga Jabir sannan ya sayi doki a kasuwa ana cinikin dawakai da haka nan zakuna su ma ana cinikin su haka na alfadarai amma yadda mutum ya san cewa mutum zai sayi misali jakai ya kai kasuwannin da ya kai wa mahautan da suke yankawa su sayar wa masu ci to wannan haramun ne kamar mutumin da yake da hatsi ne masu zuwa su saya su yi giya ya san cewa in suka sayi hatsin nan giya za su je su yi to ba halatta ya sayar musu wanda shi sayar da hatsin ya halatta amma yanzu zai sayar ma wanda zai yi laifi ne to ba halatta ya sayar masa ba dan hatsin ya haramta a sayar ba sai dan za a yi laifi da shi kamar mutumin da yake makiri ne yana yin wukaki wanda ake fawa da su ake yanke yanke a gidaje da su sai wasu suka zo wanda suke harkar daba suka zo da sayar musu da wukakin nan ba zai sayar musu ba haramun ne ya sayar musu to yayi laifi saboda ya san ga abin da za su yi da shi ba mahauta bane ba kuma magidanta bane da suke gidajen su a za su yi amfani da su ne wajen laifuka to haka da su majakin in ya san cewa in ya sayarwa da wani ya san shi cewa yana sayarwa da masu ci ne ko ku a shi ne ma mai cin ba halatta ya sayar masa
sai ne wannan tambayar shi kuma yake cewa shi soja ne kuma an kawo musu takardar karbar bashi da ruwa wato loan kenan ga wanda yake da bukata shi kuma yana cikin matsalar da take da bukatar kuɗi kuma ya tambayi duk wanda yake tsaron zai samu amma kuma hakan su ba ta cimma ruwa ba shi yake tambaye mallan zai iya karbar wannan bashin a bisa babi na larura duk da cewa zuciyarsa tana kyamar abin
to ya hada abin da matsala da kuma larura a duk abin da mutum duk abin da aka haramta sannan yake larura ta gifto wa mutum abin da ake cewa larura a mutum ya shiga wani yanayi da zai iya rasa rayuwarsa ko wani dashi zai iya rasa rayuwarsa ko ya shiga wani yanayi da zai iya shiga wani hali na samun wato nakasa a rayuwarsa to wanda duk zai kai irin wannan matsayin to yana cikin halin larura mutum ya rasa abinci ya buga bai samu na sayarwa ba bai samu mai taimaka masa ba bai samu ba wanda zai kwata da hannu ya ci ba sai mushi kawai ya ci karo da shi idan ya bari aka dau lokaci a haka to zai iya rasa ransa ma to a nan wasu daga cikin malamai suna cewa wajibi ne ya ci wannan mushen gwargwadon yadda zai kuɓuta daga wannan hadari da yake ciki ko mutum ne yake cikin wani yanayi na rashin lafiya ya buga bai samu ba magani ba bai samu kudin magani bai samu mai taimaka masa ba bai samu mai bashi ba sai wanda zai bashi da ruwa ga cuta tana ta cinsa to ya halatta ya karɓi bashin nasa da ruwa don ya sai maganin da zai kuɓutar da rayuwarsa ko ta wani dan uwansa ɗansa ko matarsa ko wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa idan suna cikin wata rashin lafiya ya buga bai samu kuɗin magani ba ga su a cikin wani hali a kwance mawuyaci to shi ba aka ce sai ya karɓi bashi da ruwa sannan za a bashi to ya halatta ya karɓa don ya ceci rayukan waɗannan da suke tare da shi wanda ita ce ake cewa larura amma mutum misali yana shiga mota ya je wurin aiki yana so ya sayi mota ko yana so ya sayi mashin yana jin akwai buƙatar a ce ya mallaki mashin ɗinsa ko ya mallaki mota saboda ya riƙa zuwa wurin aiki da zai rage masa kashe kuɗi na haya ko kuma zai sauƙaƙa masa wasu abubuwansa na yau da gobe to wannan ba sunanta larura ba wannan sunanta buƙata ce a dan bai hawo motar ba hawo motar sama ko bai hawo mashin ɗinsa ba shi za a tsanci gawarsa ba ko a gan shi ya nakasa a ce bai ce saboda bai da mota wannan ba larura ba ce amma dai yana jin buƙata ce ko ba ya da gidan kansa duk shekara sai ya biya haya lokaci ma a tashe shi a ce gidan sayarwa za a yi ko za a yi wa ɗan mai gidan aure saboda ka tashi saboda haka yana jin akwai buƙatar a ce ya mallaki ne gidansa ya huta da biyan kaya ya huta da tashi shi wannan matsala ce da ya kamata ya magance ta wannan sunanta buƙata ita ba bata kai larura ba ba zai mutu ba kawai saboda gidan haya yake zaune kawai ya mutu saboda me a ce ai gidan haya yake bai samu nashi da kansa ko kawai a je a same shi kafarsa ta shanye saboda yana gidan haya wannan larura wannan ba larura sunanta ba don mutane ba sa bambanta tsakanin larura da haja akwai larura akwai alhaja takan yi tsanani bukata ce ta yi tsananin da za ta iya kaiwa ga mutum ya shiga wani yanayi wannan ana kai ta matsayin larura amma dai bukata wanda take adiya ce mutum ya ji bukatar mallakar gida ya ji bukatar mallakar mota ya ji bukatar canza kayan ɗakin mace ta canza kayan ɗakin sai tsufa sun tsufa ko mutum ya ji bukatar ya canza motar sa ta tsufa ko ya ji bukatar yana son shi ba ya je umara ko haji ko wani abu wannan duk bukata ce ba sunanta larura ba ba ta halatta wa mutum abin da aka haramta masa ba ta halatta masa abinda aka haramta masa sai abin ya kai matsayin al-ittirar shine Allah ce fa man ittirra ittirra shine daga kalmar darura ne aka kara mata tsawo saboda wanda ya shiga halal ittirar halal darura ghaira baghin wala adin ba wanda yake bai ketare iyakar Allah ba ba wanda yake cikin aikin ta'addanci ba to wannan Allah shi ya ce fala isma alaihi babu laifi akan sa dan ya ci bushe haka dan babu laifi akan sa dan yayi wani abin da aka haramta masa saboda yanayin larura saboda haka kalmar larura da kai amfani ta ba musan dai me yasa kake so ka ci bashi da yake da ruwa ba to amma dai watakila a cikin bayanin da muka yi zaka fahimci cewa abin da kake ciki sunan shi larura a shari'ance ko kai ku ne kai amfani da kalmar bahaushe larura ka kirawo bukata da sunan larura in ta kai yanayin larura za ta kai ka ga rasa rayuwarka ko ta jefa ka cikin wani mawuyacin hali da za ka iya samun da ka samu a rayuwarka ko ka samu wata tabuwar hankali ko wani abu ko wani naka yana cikin wannan yanayi ka kasa ceto shi sai ta hanyar wannan ko cikin wannan ya halatta ka ne ka karba dan ka ceto dan uwanka ko ka ceto kanka amma idan kawai bukata ce ko kawai kake ji abu ne kake ganin ya kamata a ce yanzu kana da shi amma baka da shi kana da larurar neman aure baka samu kudin da kai aure ba kana jin larura ce bari ka karbi kudin bashi da mai ruwa kai aure wanda ba sunanta larura ba a shari'ance
to sai wani kace mallama wasu joyi da dama sun kafa hukumomi na tattara zakka da kuma raba ta to yanzu ya zama tilas kenan idan mutum zai fitar da zakka ko kuma ya fitar da zakkar ya kai waɗannan hukumomi ko da kuwa yana da ɗan uwa da makwabta da dangi wanda suka cancanci cin wannan zakkar kuma shi idan ya raba waɗannan mabukatan bai kai wurin hukumar ba za ta zakkar zai iya zama yana da laifi ko kuma ba shi da zakka
a da can lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin khalifofi da lokacin dauloli na da musulunci shi shugaba na al'umma duka wato al-imam al-a'zam shine shugaba lokacin shugaban kasa ko gwamna a gari a wancan lokaci to yana da dama shi yake da damar ya nada masu zuwa karbo zakka a wajen masu wadata ko a wajen wadanda suke da dabbobi da kiwo su je su irga dabbobin da suke tare da su su karbi zakka su kawo shi al-imam al-a'zam wato shugaba na al'umma shi kuma sai ya sarrafa wannan zakkar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a raba ta a da haka ake shi yasa za ga alquran cewa annabi khuz min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga dukiyarsu aka wato fuskantar da umarnin karbar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hakanan khalifofinsa da sun shiga a bayansa domin su ne suka mai gurbinsa hakanan sauran shugabannin ƙasa wato al'ummomi musulmi suka shiga ƙarƙashin wannan umarni hakanan hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa Yaman ya umarce shi da karbi zakkar su yace ka gaya musu cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyarsu to ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim za a karbi zakkar daga masu wadatarsu za a mayar wa masu bukatarsu kaga za a karba za a mayar sauraka karba ake yi abin sannan a raba wa waɗanda suke bukata wannan a da haka tsari yake saboda a wancan lokaci wato saboda cikin hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta sa hakan shi kansa mai wadatar an hutar da shi kuma sannan adalci da gaskiya shi take gudanar da rayuwar mutane daga shugaba da waɗanda yake ɗauka suna taya shi aiki duk an san su ne da adalci da gaskiya sukan karɓi abin da yake haƙƙin mutane kuma sukan ba su wanda duk ya tashi nema zuwa kai tsaye yake sai kaga hadisi wanda ya zo gurin Annabi cewa a bashi kaza Annabi ya ɗauka ya bashi a wancan lokaci duk babu wannan shabaki da sauransu ko lokacin da aka watsar da shari'ar musulunci ya zama na kasashe sun ce ba musulunci a cikin kundin su babu musulunci gaba ɗaya su secular states ne kasashe ne wanda ba ruwan su da addini ba ruwan Allah dai da abin da suke kawai shine rayuwa. Allah dai ya rike masallaci da can gurin masu ibada coci-coci, su kuma a basu su gudanar da mulki yadda suka tsara wa kansu, kada Allah ya shiga musu cikin harkarsu. Can magana Allah ce a cikin masallaci ko a cikin coci. To saboda haka kaga mutum irin wannan hukunce-hukunce na tsakani sai ya zama na baya cikin abin da sai dai su kawo haraji, harazuzzuka da su kuma suke karba da suka so. To saboda haka mutane kaga duk wanda yake musulmi ne kuma sai yana da dukiya, dole shi zai fidda zakarsa, tunda shi wancan ya ce ba ruwansa da sha'anin addini, baya cikin constitution dinsa, kaga ba zai kai masa kudin al'umma bai ce ga zakka, ce bai ce zakka, shi haraji ya sani. Kana da kamfani ne, kana da kasuwanci ne, to kawai akwai haraji, akwai rabano, akwai waye da za a riga karba. Saboda haka ba maganar ka kai masa zakka. To sai zama da mutane suna fidda zakkarsu, kowa ya ga kudinsa ya kai nisabi zai fidda zakka, ya nemi malamai su yi masa bayanin suwa-suwa ne suka cancanci su ba da zakka, ko kuma nawa ne ya cancanta ya fitar wa zakka, kuma kamar me ya kamata ya fitar. To sai zama da mutane suna yi da kansu, mutane suna da list ɗin waɗanda suka saba ba su zakka. To saboda haka daga baya aka samu ko su jihohi sun yi abin ɗin zakka, to amma mutane sun riga sun saba. Sannan kuma yanayin gwamnatoci da aka sani a ƙasashenmu, yawanci tana tara mutane bara gurbi, mutane ba su da siga, ba su da yarda cewa su duke su je su kai gwamnati. Daga suka danka gwamnati take ta sha'anin siyasa, harkar siyasa ta sa an ba ma wannan mukami kaza, an ba wani bai cancanta ba, amma saboda ɗan jam'iyya ne ya hidimta wa jam'iyya, haka za a rufe ido a bashi, shi ma ya san cewa ya samu wani abu cikin fafutukar da ya yi aka kafa gwamnati. To saboda haka mutane ba su nutsu ba a ce wannan gwamnati ce ta ware ta ce a je a kai masa kuɗi na zakka, sai su ga cewa in suka yi haka kawai zakkarsu za ta tafi ga 'yan siyasa ko 'yan jagaliya. Shi ɗan siyasa ne, yana da yaransa na siyasa, ƙarshe in kai masa zai raba wa kawai 'yan siyasa ne. Wani ma kuma ya zama mai ƙaramar zuciya ce ya wawure ma shi ya cinye ya hana ma yaran nasa. Sai ka mutane ba su yi siga da wannan sosai ba, shi yasa ko nan kamar jihar Kano tun lokacin da aka yi za ka ga cewa yawanci ita gwamnatin ce ma take ba da kuɗinta, wanda gwamnati ba ta zakka a ka'ida, gwamnati babu zakka a cikin kuɗin gwamnati. To amma za ta ɗauka ta ba hukumar zakka, saboda dai a ce ana yin wani abu, zakkar ta ana ɗan abin nan. Sakan ɗan je wajen masu kuɗi su ɗan nemi cewa ga hukumar zakka gwamnati ta kafa, to shi ma ba zai ɗauki zakkar tashi ya ba su ba, sai dai shi ma dai ya ɗauka kamar wani taimako ne, gudunma ɗan ba su miliyan 5 miliyan 10 su sa a susu. To su kuma dai daga nan a ɗan ga alamar. To saboda ka dawo da mutane wannan siƙa ɗin yartar abu ne mai wahalar gaske. Ka ce idan ka kafa hukumar zakka, mutane malamai su ta wa'azi a kan mimbari cewa haramun ne mutum ya fidda zakkarsa shi kaɗai sai dai ya kai gwamnati, zai wahala gaske, ƙwarai da gaske. Saboda ganin gwamnatin yadda take jujjuyawa, in yau an samu wanda ya dace, gobe kuma za a samu wanda ba lallai ya dace ba, tunda gurin ne ba mutum da yake riƙe shi ba. To shi yasa zai wahala wani ya fatawa cewa in an yi zakka ba a irin haka ba ta yi ba, in yi haka kuma gaskiya bai mutane adalci ba. Za mu ga akwai wasu masarautu, a misali masarautar Dutse, suna da tsarin karɓar zakka tun shi marigayi sarkin Dutse da ya rasu ya assasa kyakkyawan tsarin karɓar zakka, yana da hukumar zakkarsa ta masarauta, take bi duk ƙauyukan da suke ƙarƙashin masarautarsa a tara zakka ta shanu, ta kayan amfanin gona, ta kuɗi, sannan a zo a yi rabo da kowa da kowa zai halarta ga abincin nan. Shi kansa sarkin noman da zai yi shi ma haka zai fito da zakkarsa, ga buhu 200, buhu 300 na zakkarsa ne da ya noma a gonarsa. Sauran ƙauyuka, kowane ƙauye daman abin da aka tara a ƙauyen, yan ƙauye za a raba. Wanda suka fi tarawa su kuma za su fi samu a bainar jama'a, a yirka kirawo mutane gida-gida, kowa yana ɗaukan buhu, yana ɗaukan dami, yana ɗaukan hakanan abin da aka samu na shanu, na abin da su kuma je a yi cinikinsu a sayar, kuɗin shi ma a zo a raba shi a cikin jama'a. To mutane sun gamsu da wannan, masu arzikin waɗannan garuruwan duk sun gamsu da abin da ake shekara da shekaru a bainar jama'a ido na ganin ido ba a boye ake yi ba bare a ce an yi san kai an ba mu wani wanda bai cancanta ba ko an ba mu wasu wanda ba su cancanta ba za a ga irin mutanen da suke zuwa su karba din ga abincin nan abinci ne gashi nan an tare shi kowa ya ga dalarsa ana zuwa ana karba ana tafiya to kaga irin wannan mutane za su samu siga su da kansu ba sai kai musu wa'azi ka ce su kai doke su nan ba amma maganar cewa wai ka fitar da zakkarka ka bayar ba ta haka ta yi wannan hanya ba ta yi ba ina ga wannan fatawa ce wanda ba za ta samu gurbin zama ba gaskiya a yanzu
tuna Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku iya kuma ne na sakon tambayoyin ta yara ko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kallon ruwa 0703-6-4-1-5-5 ko kuma ta adireshin email na fatayurahma@yahoo.com da kuma shafin fatayurahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook jama'ar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salih Umar Jalli MOOM babban malamin tsakarin nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh